بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وبركة مدساك كسن شوا أولنا فيلنا مومي البركة na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda muke tattaunawa akan yanayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake rayuwa da shi da iyalinsa a cikin gidansa wanda wannan din ya sababa musu samun zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda ake son da ni da kai mu yi koyi da annabi a wannan babi dan mu zauna lafiya da mu da iyalanmu wannan shiri yana zuwa muku ne kai tsaye daga gidan talabishin na Africa TV lamba 3 Allah ya sa albarka a ciki da rayuwar mu gaba daya idan za ku iya tunawa a zaman mu na karshe mun tattauna ne akan Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana lura da haƙƙin iyalinsa haƙƙin matansa ta yanda ko tafiya zai yi baya dawo musu cikin dare sai ya sanar da su muka ce anan gurin yana nuna ashe su suna da haƙƙi a gaya musu su zo a gaya musu za a dawo su mata dan su kimtsa kuma sai yake nuna mana ashe namiji yana da haƙƙi shi ma akan matarsa yayin da zai tafiya zai dawo matarsa tarbe shi tarba ta musamman kada ki aikata irin abin da yawa daga cikin mata suke aikata yake yar uwata na zama cikin datti zama cikin kazanta mai gidanki yayi tafiya ya dawo kake da ke bari yazo ya tarar da ke baki gyaran gashi ba wannan hadisi ne karara ya fada cewa kada a dawo miki gida da daddare sai an baki dama kin gyara gashi ashe shari'ar musulunci ta ce mace ta gyara gashinta to ina matan da kitso ba za ta yi ba sai sun yi fada da mai gidanta yana duk Allah ki kitso ki samu ki kitso don Allah yau shi za ki kitso an baki kudin kitso kin cinye an dada bayarwa kin dada cinyewa kudin gyaran gashi kin cinye ba ki a iya yi to ina za ku zauna lafiya da mai gidanki sai ga kin kazance masa ga ƴan mata nan a waje a bakin titi nan masu gyara gashin su suna fitar da shi araha kyauta ana gani sai hankalin sa ya koma kan wancan na wajen tunda ke da kike gidan kin kike ba kya gyarawa wanda wannan hadari ne a rayuwarki ya ke yar uwata kuma ba magana yarinya ba magana tsohuwa a irin wannan babi kada wata mace ce ai mu mun tsufa ni yanzu na fara furfura tsaya ki gyara gashin ki sosai ki kyauta tashi ki mutunta shi ko mun tsufa da ki ko furfura ce ki gyara shi ki tsaftace shi ki kyautata wa mai gidanki tunda duk da tsufan da kuka yi din ai bai ki shi ma yaga abu mai kyau ba akwai matan da za su zo ba sa iya gyara dakunan su ki gyara dakin ki baiwa Allah idan da hali ma ki sa wani abin da bai sani ba yazo yaga sabon abu in ma kina da hali ki dan sake masa kwaskwari mama a dakin ki canje dan bedsheet yazo yaga sabo wanda bai taba gani ba yaga kujeru an gyara musu yanayi an canje yanayin su a sa turare a tsaftace nan haske nan fulawa nan abin daukan hankali ga wurin zama mai kyau mutum sai ya ji dadi ya dan samu nutsuwa da kwanciyar hankali in yana tunanin ya dan karo miki wata ma sai ya ce kai bari ya bari tunda dai yaga ke din ma ba dama ce da yawa matan mu akwai sirri a hannunku da ya kamata ku mallake mazajenku ku ji yadda su dadin rayuwa suna tare da ku wallahi hankalin su bai zai dauka ya kai ga matan bakin titi har su ce za su kara mu kishiya ba amma matsalar ku ba kwai matar bahaushe matar bafulata ne idan ta riga ta aure shi shikenan ta aure shi tana ganin ta zama masa alaka kai ta zama masa karfan kafa ba yanda zai yi da ita ko da dadi ko ba dadi dole ya zauna da ita musamman waɗanda Allah ya sa suka samu tarin iyaya da mazajen su ai gani take ita kan ta samu gindin zama a gida ba wanda ya isa ya ce da ita kanzil kuma dole a yi haƙuri da ita dan albarkacin ƴaƴanta ko na makamancin wannan wanda kuma wannan ba daidai ba ne so da Allah ku yi ƙoƙari ku kyautata ku zamanto masu ainihin wato hali mai kyau kuma ɗabi'a mai kyau dan an karantar da mu wannan ne dan a nuna mana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance wato yana kyautata wa iyalinsa kuma su ma suna kyautata masa zamu zo mu karanta da ku anan abubuwa na masu ban mamaki kwarai da gaske yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yi da ainihin wato iyalinsa bayan wannan kuma sunna ta tabbatar mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato idan zai shiga gidansa yana yin sallama wa iyalinsa, sallama yake musu, ba wai shiga yake haka gagagau ba. Wa kana yusallimu ala alihi idza dakhala sallallahu alaihi wa alihi sallama, yana cewa assalamu alaikum. Haka Qur'ani ya faɗa, ayyuhal ladina amanu, ya ku wanda kuke imani, lalle lalle idan za ku shiga gidajenku to ku yi sallama, ko gidajen da ba naku ba to ku yi sallama. Fa sallimu ala ahliha, ku yi sallama ga ma'abuta wannan gida. Amma a ɗabi'ar mu akwai wanda suke zuwa sai mutum wai dan gidansa ne wai sai ya shiga kawai ba zai sallama ba. Ba daidai bane wannan, ko gidanka ne ko ɗakinka ne ko me ɗinka ne sai ka yi sallama. Assalamu alaikum, a ce wa alaikum salam. In sun ce wane ne, ka ce ni ne, wane wane, baban su wane, ko kuma mai gidan ne wane. Kada mutum ya ce ni ne ni ne, ana wa alaikum salam, wane ne ni ne ni ne. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam an zo an yi mai sallama, mai sallama ya ce wane ne yake cewa ni ne ni ne. Annabi yana cewa sai ɗayanku ya zo ya sallama ya rinka cewa ana ana ni ne ni ne, a hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Al-Adabul Mufrad. So ashe yana da kyau mutum ya bayyana sunansa, ya yi bayani cewa shi shi ne wane. Ku yi wa iyalinku sallama idan za ku shiga. Akwai wanda kawai baya yi, sai dai ya zo ya ta dugan kwano kawai, sai dai aje na gagagau gagagau, kaga yara sun ruga da gudu, ci gaba ba ya dawo nan, ga mai gida ya dawo nan, mata su shiga, mai shiga karkashin gado ta je ta shiga ta buya, wanda za ta makale a wani guri ta buya. Shi ba a inda ya dawo gida ba a barin kowa a tsakar gida, shi kadai zai wuce, sai ka ce shugaban kasa ko gwamna. Wannan ma jama'a duka ba dabi'a ce ta kwarai ba, bai kamata mu yi ta haka da iyalinmu ba. In an yi haka an tsananta wa iyali, kuma ba a faranta musu ba, ba a kyautata musu ba. Cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata ya zo saboda tawadu'unsa da kankan da kansa. Wani lokacin da yunwa yake dawowa gida, idan ya zo tambaya yake, ya ce hal inda kum shai, shin kuna da wani abu ne, ko hal inda kum min gada, kuna da abinci da za a ci, kuna da abincin rana da za a ci. Sai su ce babu. Sai ce to idan inni sa'im, ce to barin dauki azumi kawai, ba wai zo ake a kawo mun abinci na ita faɗa ba. Tambaya yake, akwai wani abu a gidan nan, ina so mu lura da wani abu guda. Gidansa ne, shi ya ce fa ne, shi ya kawo kayan abincin, iyalinsa ne. Subhanallah, la'alla abinda zai tambaya din ma ya shi ya kawo shi. Amma meye hikimar da yake tambaya cewa shin kuna da shi, saboda zai iya yiwa wataƙila tunda gidansa gidan baƙi ne, akwai ɗin amma an ɗauka an bawa mabuƙata. Sallallahu alaihi wasallam, ba irinka ba ne, kwanan abincinka ba a taɓa, kowa ya zo ba za a bayar ba. Inda suke da karamci, suke da kamala, wallahi idan ko abincin mai gida ne, in an yi baƙi to ɗauka ake a bayar. Inda hali a daɗa ɗora masa sabo, in babu hali sai ya dawo ɗin, in ya ce na abincinsa, sai a ce ka yi haƙuri ka yi baƙi an ba su, sai ya ji daɗi, ya ce alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki da ya min arzikin da zan yi baƙo in fita kunya a bashi abinci ya ci. Amma wani fa ba haka yake ba, wani wallahi faɗa zai ce ya za a ɗauki abinci na aje a ba wani ƙato kawai. Subhanallahi al'azim, subhanallahi al'azim. Ina magana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu, wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya girmama baƙonsa. Ina wannan magana. So yana da kyau mu kula da wannan babi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ya tambaya a gidansa, ya ce kuna da wani abu na abinci, in a ce an ce akwai, sai a kawo masa ya ci. Ya ci a gidan ana kallon sallallahu alaihi wasallama, in kuma babu ya ci azumi yake. Daga nan malamai na fiqhu Allah musu rahama suke cewa ashe ya halatta mutum ya ɗauki niyyar azumi da tsakar rana haka ga zakau. Inda an ce Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ya tambaya, ya ce akwai abinci, in an ce babu, ya ce inni sa'im, suka ce eh, kwarai da gaske azumin nafila ya halatta a ɗauki niyya ko da rana, ya halatta a ɗauki niyya ko da rana. Misali, zai iya yiwa mutum ya wayi gari har zuwa azhar, ko bayan azhar bai ci komai ba, bai sha ruwa ba, bai ci abinci ba, bai tauna komai ba, bai yi alaka da iyali ba, har zuwa azhar ko bayan azhar. To kawai mutum ya ga dama kawai ya ji wani azumi ya wuce, wannan ya halatta a shari'a, ba laifi bane. Saboda wannan hadisin malamai suka istinbatin wannan hukunci, suka ce hadisin da yace la siyama liman lam yubayyit niyya, babu azumi ga wanda bai kwana da niyya ba. Wannan ana nufin azumi na farilla ne, ba azumi wanda yake na nafila ba. har yanzu kuma ya halatta shi azumin nafila da yake karfinsa bai kai karfin azumin farilla ba, in an dauke shi kuma a karya shi, ko da gangama mutum in ya karya azumin nafila bai saba wa Allah ba, saboda hadisin da yazo sahihi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sa'imul mutatawwi'u amiru nafsihi, a wata riwayar as-sa'imul mutatawwi'u aminu nafsihi, in sha'a amda wa in sha'a aftara, mai azumi na ainihin wato na nafila ai shi shine shugaban kansa, in yaga dama ya ci gaba, in yaga dama kuma ya karya azumin sa, ko kuma shi shine amintacce akan kansa, in yaga dama ya ci gaba, in yaga dama kuma ya karya. Haka sallallahu alaihi wa sallama ya bada wannan dama. Kenan azumi na nafila akwai dan flexibility, akwai dan taushi, yana da dan saukin sha'ani, mutum ya iya sarrafa shi saboda na nafila ne karfinsa bai kai na farilla ba. Wannan duka yana nuna mana irin rayuwar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin wato yake a gidansa. A wata riwaya aka ce manzo Allah idan ya tambaya yace kuna da abinci ne, sai ya zauna ya shiru. A wata riwaya aka ce idan ya zo shi yana bukatar abincin ma zama yake shiru, magana ma baya musu, sai ya zauna ya shiru yana jira har sai in an samu abin da Allah ya hore a kawo masa ya ci. La ilaha illallah. Jama'an mu lura da yadda manzo Allah yake rayuwa a cikin gidansa. A matsayinsa na mai gida yazo ya zauna ita gumi, ya zauna yana jiran abin da za a kawo. Ba fa cewa ya je a kawo mun ba, amma za a kawo ma ta yassara abin da ya sawwaka, a dauka a kawo masa ya ci sallallahu alaihi wasallam, kuma ya gode wa Allah. Sannan kuma baya aibanta abinci. Cikin rayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi da iyalinsa, kana sallallahu alaihi wasallam la yu'ibu ta'aman, annabi baya aibanta abinci kwata kwata. Idan an kawo masa abinci inishtahahu akal, idan yana sha'awa yakan ci, wa illa tarakahu, idan kuma bai sha'awa ya bari. Baya bi da munanan maganganu, an kawo miya bata yi dadi ba, mutum ya ta surutu yana fada cewa an kawo miya mara dadi, ko an kawo abinci bai masa dadi ba, ya ta surutu ya zagi matar, ya zagi abincin, ya zagi wanda ya yuce fanan, shi ma sai an zage shi. Annabi baya wannan, shi yasa suka ce cikin fadail ɗinsa da falalarsa sallallahu alaihi wasallama, ma aba ta'aman qattu, annabi ba a taba kawo masa abinci ya aibanta shi ba kwata kwata sallallahu alaihi wasallama, ba a taba kawo masa abinci ya aibanta ba, bai taba yi ba, ba dabiyar shi bane. Ashe anan zamu koya cewa a gidan annabi, a rayuwarsa cikin gidansa da shi da iyalinsa, idan an kawo masa abinci baya aibantawa sallallahu alaihi wasallama, to kai ma kada ka aibanta abinci. Anan nake kira dangane da yaran gida, musamman samari matasa masu kwana a kofar gida, waɗanda dafawa ake a mika musu kwano, wallahi ku ji tsoron Allah dangane da abinda kuke na aibanta abinci a kawo muku. Kai ba cefa ne kake ba, baka taba ba da naira ɗaya ba, baka taba ba da sule ɗaya ba, baka taba ba da kobo ɗaya ba, amma idan an dafa abinci an kawo, kai abinda ka iya kushewa. Akwai wanda an bashi abinci ya bal da shi, ya ce ni za a ba wannan, ni bai yi daɗi ba, zan ci ba. Mai gidan nan baka san meye aikinsa ba, meye yake wahala wajen nema, watakila an je ba a samu halin da za a ɗan yi cefanan ba, sai mutum ya ƙi ya girmama wannan hidima da ake masa, ya rinka wulakanta abinci, yana wulakanta matan da suke dafa abincin. So wannan ba daidai ba ne, duk wanda ya ga wani abinci baya so, to kai ya ce komai, kaga baka so bai yi maka ba, watakila bai yi daɗi ba, watakila bai da kyau, watakila mummuna ne, kakka ce komai. A sunna shi ne ka bar shi kurin, ka tashi ka bar shi. Amma mutum ya zo ya bita da kulli, yana suka yana faɗa wannan ɗin da ka gan shi mummuna, wallahi wata rana sai Allah ya jarabe ka, ka rasa shi. Mutane nawa ne suka rayu a cikin yunwa, suka rayu a cikin talauci, ganye suke zuwa suna ɗauka suna ci saboda ba su da abin da za su ci, amma kai ka samu saboda ba yi da daɗi, sai ka yi surutu, ka yi zage-zage. Kuma mutum ko na gidansa ne, ko abincin gidanka ne, ko kai ka yi wuce fana, in an yi mara daɗi ba halatta ba kai ta kushe kana surutu kana aibanta abincin. A'a, sai dai ka yi magana wa mai yin abincin, ka nuna mata cewa ba ta kyauta ba abin da ta yi. Allahu alam. Saboda abin nan za mu je hutun rabin lokaci, sai mun sake dawowa insha Allah. Yan uwa, barkamu da sake kasancewa karo na biyu a tattaunawa wanda muke akan ɗabi'un Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin gidansa, na rashin aibanta abinci. Sannan arwaito kamar yadda Ibn al-Qayyim yake faɗa a cikin Zadul Ma'ad, Allah ya masa rahama, mu'amalar da manzon Allah yake da iyalinsa a cikin gidansa, idan zai shiga gidansa yana yin addu'a, ma'ana an sunnanta mana bayan sallama da muka yi magana, to kuma mutum ya rinka yin addu'a, alhamdulillahi alladhi kafani wa awani, walhamdulillahi alladhi at'amani wa saqani, walhamdulillahi alladhi manna alayya fa afdala, as'aluka an tujirani minan nar. Afwan, wannan cikin abin da aka rawaito annabi yana yi ne, in ya ci abinci yana yin addu'a, yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala. Kenan, wannan yana nuna cewa daga cikin abin da annabi ya karantar da iyalinsa, idan an ci abinci a rinka yin addu'a. Haka kuma ya kamata mu rinka yi, mu koya wa iyalinmu, mu koya wa 'ya'yanmu, mu koya wa dukkan wanda muke da iko da su, su rinka yin addu'a suna roƙon Allah yayin da suka gama cin abinci. Sannan ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama, dangane da sallama kenan, idan zai shiga gida, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin sallama, ya ga ya Anas ibn Malik, idan zaka shiga gidanka kai sallama, yakun barakatan alayka wa ala ahlika, wannan zai zamanto albarka a gare ka, kuma ya zamanto albarka ga iyalinka. Ita kanta waccar addu'ar ita ma annabi yana yin ta idan zai shiga gida, alhamdulillahi alladhi kafani wa awani, a godiya tabbata ga ubangiji tabaraka ta'ala da ya isan mun, sannan kuma ya ainihin wato tattaro ni, godiya tabbata ga Allah da ya ciyar da ni, ya shayar da ni, godiya tabbata ga Allah da ya yi mun falala, sallallahu tabaraka wa ta'ala. Ya Allah, ina neman kuma ina roƙonka ka kubutar da ni daga wuta. Duka waɗannan maganganun Ibn al-Qayyim ya kawo su a cikin Zadul Ma'ad, Allah masa rahama. Addu'a idan za a shiga gida, annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Tirmidhi ya rawaito a sunan ɗinsa, kuma da isnadi yace isnadin hasanun sahih, manzo Allah ya gaya wa Anas ibn Malik, in zaka shiga gida kai sallama, yakun barakatun alaik, za a samu albarka kenan, wa ala ahlika kenan, wanda in zai shiga gidansa yana yin assalamu alaikum ya shiga, to yana gayyato albarka da alheri ne a gidan shi. Annabi ya karantar da mu mu'amalarsa da shi da iyalinsa a gida, yin sallama, kuma da waɗannan albarka ɗin da ake samu shine zai zaunar da kai lafiya da iyalinka shekara shekaru, ba kwacacar baki, ba fada, babu samun rashin jituwa a tsakaninku. Amma matukar mutum ya zamanto baya bin irin waɗannan sunnoni na annabi sallallahu alaihi wa sallama, to sai ga yana cikin kunci, yana cikin damuwa, yana cikin bakin ciki da bacin rai a gidansa da shi da iyalinsa, gidansa ya zamanto masa matsala. Akwai wanda a waje yana cikin walwala, yana cikin ni'ima, yana cikin jin daɗi, amma wallahi da zarar ya juya zai tafi gida sai gabansa ya rinka faduwa, saboda gidan ba daɗi, babu albarka a ciki. Yanzu ku duba wannan akan sallama kawai, manzo Allah ya ce Anas ka rinka yi, idan kana sallama in a cikin gidanka, yakun barakatan alaikum ala ahlik, fasallim ala ahlik, kai wa iyalinka sallama, za a samu albarka, yakun barakatan alaikum ala ahlik. Ashe sababin yin sallaman nan shine zai saukan maka da albarka, albarakat tanzil minas sama, albarka yana saukowa daga sama saboda mai yin sallama kawai. To akwai wadanda kuma in ya shabo ko ya koshi shi ko excuse me yake zuwa, excuse me please, abinda kawai zai faɗa kenan, ya kai excuse me please, wannan ba sallama bane, wannan yahudanci ne kenan. Ya kamata kai sallama a matsayinka na musulmi, ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, kai sallama sosai yadda musulunci yace kai sallama, haka qur'ani yace kai. Idan mutum ya wannan, to kaga ya dace da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ya zo a cikin as-sunan, littafan nan na as-sunan sun Abi Dawud da at-Tirmidhi na Sa'i ibn Majah, duk wannan riwaya ta tabbata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana, idan za mu shiga gidajenmu, kuma shi ma haka yake yi da shi da iyalansa, to mutum ya addu'a, Allahumma inni as'aluka khairal mulij wa khaira al-makhraj, bismillah walajna wa ala Allah rabbina tawakkalna, wannan addu'a ce ta shiga gida. Manzo Allah ya ce summa li yusallima ala ahlihi, sannan kuma mutum ya yi sallama wa iyalinsa. Ba a so ka shiga gida ba kai sallama ba, kada ka shiga gida ba kai sallama ba. Akwai bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna, ana fadanta in za a shiga gida, ana fadanta kuma idan za a fita gida. ana kuma yin la haula wala quwwata illa billah shi ma idan an fita a gida duk wanda zai fita daga gidansa yayi addu'a to Allah zai bashi wata kariya ta musamman har ya je ya dawo shine amfani yin addu'a idan mutun zai shiga gida a wata riwayar ya inganta manzo Allah yana cewa idan ɗayan ku zai shiga gida sai ya ambaci Allah tabaraka wa ta'ala a shigansa sannan ya ambaci Allah wajen cin abinci idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dhakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi idan mutum zai shiga gidansa lokacin da zai shiga gida ya ambaci Allah sannan lokacin da zai ci abinci ma ya ambaci Allah kaga ashe an nuna mana idan zamu ci abinci ma mu ambaci Allah ba kawai mutum ya je debo girki yazo ya zuba a gaba ya nada ba tare da ya ambaci Allah ba duk wanda bai ambaci Allah ba zai shiga gida ko kuma bai ambaci Allah ba yayin da zai ci abinci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan zai ce la shedan zai ce a daraktumul mabita kun samu wajen zama wa ɗan uwansa shedanu zai fada duk wanda yazo gidansa ya shiga bai sallama ba shedan zai ce ɗan uwansa to mun samu wajen kwanciya sannan kuma kun samu wajen cin abinci idan mutum bai ambaci abinci ba to shikenan shedan zai ce a daraktumul mabita wal asha to kun samu wajen kwana kun samu kuma abin da za ku ci abinci saboda me saboda bai ambaci Allah ba amma idan ya ambaci Allah zai ce la mabita lakum wala asha idan kuma mutun ya ambaci Allah shedan zai ce babu wurin zama ba makwanci babu cin abinci kenan wanda yake ambatan Allah lokacin da yake cin abinci to bi idnillahi tabaraka wa ta'ala yana tare da kulawar ubangiji kuma an nisanta shi da shedan hadisin abin da yake nuna kenan sannan kuma wanda baya ambatan Allah idan zai ci abinci haka kuma wanda baya ambatan Allah idan zai shiga gidan shi to kamar ya bude wa shedan ne kofa yazo ya kwana a gidansa duk wanda yake kwana da shedan a gidansa kuma ba sai ka tambayi me zai same shi ba sannan kuma duk wanda yake cin abinci tare da shedan to shi ma wannan karka tambayi irin sharrin da yake ci tare da shi ku duba mallam maganganu masu tsada masu muhimmanci da ya kamata mu kula da su a rayuwarmu dan mu zamanto mun ribata mun bi manzon Allah mun samu falalabin annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi koyi da shi a mu'amalar da yake a gidansa da shi da iyalansa sannan kuma za mu samu alherin abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai da ban daki idan za a shiga a zamantakewarsa da shi da iyalansa ya nuna musu ga yadda za su rinka yi su rinka ambatan Allah tabaraka wa ta'ala ya karantar a hadisi sahihi ingantacce idan zaka shiga ban daki ka shiga da kafarka ta hagu sannan kuma zaka yi addu'a kafin ka shiga Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith ya Allah ina neman ka tsare ni daga ainihin wato aljanu maza da aljanu mata al khubuth aljanu maza al khaba'ith aljanu mata idan mutun ya gama kuma zai fita sai ce ghufranak ya Allah ina neman gafararka wannan ya tabbata a riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana a wata riwaya Allahumma inni a'udhu bika Allahumma inni a'udhu bika min ar-rijsi an-najis al-khabithu al-mukhbithi ko al-mukhbithi ash-shaytani ar-rajim annabi yana karanta wannan addu'a din an ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana idan za mu cire kayan mu duk ya shafa harkar bandaki a mu'amala a gida idan mutun zai cire kayansa to ya rinka ambatan Allah shi yasa yake cewa satru ma bainal jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahadukumul kanif an yaqula bismillah abinda zai sanya maka sutura ya sa sha maki tsakaninka da shedan aljanu su rinka ganin tsiraicinka to idan zaka cire kaya ka rinka bismillah manzo Allah ya karantar da iyalinsa idan za su cire sutura su rinka cewa bismillah shi ma haka yake yi jama'a duk wanda zai cire kayansa in yayi bismillah yayin da zai cire riga bismillah yayin da zaki cire zani bismillah yayin da zaki cire skirt dinki bismillah yayin da zaki cire duk kayan jikinki to wannan bismillah tana zamantowa shamaki ta hana shedan ya iya ganin tsiraicinki ta hana shedan ya iya ganin tsiraicinka amma duk wanda baya ambaton Allah tabaraka wa ta'ala yayin da zai cire suturarsa to manzon Allah ya faɗa cewa wannan yana bude al'aurarsa shedanu suna gani suna dariya ne wal iyazu billah ku duba wani tonan asiri tonan silili da mutun yake a cikin gidansa ba tare da ya sani ba daidai da cire kaya idan zaka indai baka ambaci Allah ba to tsiraici kake yi shi yasa dan adam aka ce dan adam wato bin ubangiji a gare shi ne samun sutura a gare shi. Yayin da mutum ya kauce wa Allah kuma to wallahi tsiraici ya tabbata gare shi, Allah ubangiji ya suturta mu. Allahumma astur auratina wa amir rawatina wa fazna bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da iyalinsa a gidansa dangane da zamantakewa, ko da mutum ya shiga banɗaki idan aka yi masa sallama in dai tsuguno yake to ba zai mayar da sallamar ba. Kamar yadda ya zo a riwaya, wata ran wani ya zo ya yi manzon Allah sallama a lokacin yana yin tsuguno yana bawali, to manzon Allah dai bai mayar masa da ainihin wato sallamarsa ba, sai ya ƙi mayar. Wannan yake nuna ashe in mutum yana tsuguno ne, yana yin bayan gida akramakumullah, ko yana yin bawali akramakumullah, to wannan baya amsa sallama. Amma ya tabbata a riwaya Ummu Hani ta zo ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama a lokacin yana wanka, ta yi masa sallama kuma ya amsa sallama. Kamar yadda wasu riwayoyin da dama sun nuna ya halatta a amsa sallama in ana wanka, amma in ana tsuguno to ba za a amsa sallama ba. Wannan sunna ce daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama. Jama'a cikin kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalinsa da kyautata zamantakewar da yake yi dan zaman lafiya a tsakaninsa da iyalinsa, ya kasance yana taya iyalinsa ayyuka na gida kamar yadda muka faɗa. Al-Aswad ibn Yazid ya tambayi na Aisha cewa yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ne wai a cikin gidansa dangane da iyalinsa. Sai na Aisha take cewa kana yakunu fi mihani ahlihi. Annabi ya kasance yana cikin ayyukan iyalinsa tsundum, da ayyuka da iyalinsa suke da shi ake yi. Fa idza sami'a bil adhani kharaj, amma fa dabi'arsa da ya ji kiran sallah kuma za a neme shi a rasa zai fita. Hadisi sahihi ingantacce, riwayar Imam Muslim. Ya kai mai gida ya ke uwar gida, daga cikin sinadarin da zai tabbatar mana da samun nutsuwa da zaman lafiya a tsakanin mu da abokan zaman mu shine taimakekeniyar juna a gida. Wajibi ne, yana da kyau iyali ki zamanto mai tausayin mai gidanki, kina agaza masa, kamar yadda kuma shi ma shari'a ta ce ya rinka taimaka miki a cikin ayyuka da kike yau da gobe na gida, dan wannan din shine zai kara muku soyayya da kauna. Daraja dai ba wanda kai annabi sallallahu alaihi wasallama, siyasar zamantakewa ba wanda kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ashe bin sa shine tsira, kuma kauce masa shine tabewa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.